أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 460 1455, ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma @yahoo.com, da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna asabar ne 6 ga watan Jumada'ula na shekara ta 1443, Majira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 11 ga watan Disamba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kirin Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Jira Sasan, da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يوم ما سو كلم رسول الله وأن لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أشكل تاف سمي جرما ينأتي ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبنجي سبحانه وتعالى يتي تصبو لحكني مكا رواتو هكو تاوى بنو إسرائيل مكا وجب تاوى بنو إسرائيل يتشوى دكوان وان يكشي ري باتارد وان لن تاكشي باتارد وان لن يكشي وان ليبا kuma ba tare da yayi wata barna a bayan kasa da ta cancanci a kashe shi ba, to wanda duk yayi wannan faka annama qatalan nasa jami'a, Allah ya ce to kamar ya kashe dukkan mutane ne. Wa man ahyaha, wanda ya sanadiyar rayuwar wani rai, faka annama ahya an-nasa jami'a, to wanda kamar ya raya dukkan mutane ne. Wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin Alkur'ani wanda suke jan hankali, suke tsawatarwa akan kisan kai, wato kisan rai ba tare da wani haƙƙi ba, ba tare da wani dalili na shari'a ba. Babu shakka abin da yake faruwa a ƙasar nan a cikin waɗannan 'yan kwanaki, waɗannan watanni, abu ne da ya kai matuƙa ga muni. Najeriya ƙasa ce wacce take zaune lafiya shekarun baya da aka sani, da matsaloli da ake samu nan da can, wanda kuma kowace ƙasa tana samun irin wannan matsaloli. To amma dai a wannan shekarun gaskiya al'amarin yana so ainihin ya kai wata matuƙa wanda ya wuce dukkan tunanin mai tunani. Abinda ya faru a ranar Talata da ta gabata na kisan mutane, mummunan kisa a jihar Sokoto, aka ƙona wajen mutum sama da 40 a cikin mota, yara da mata da manya da ƙanana. Babu shakka wannan abu ya kai matuƙa ga muni. Kuma a ce a ƙasa ce wacce take cin gashin kanta, kuma ƙasa ce da ba yaƙi take da wata ƙasar ba. Ba wasu mayaƙa ne suka shigo daga wata ƙasa suke yaƙar ku ba, a kuya ku ne. Kuma kuna zaune da gwamnatocinku da suke riƙe da madafan mulki, amma irin waɗannan abubuwa suna faruwa, babu shakka an shiga wani yanayi mai mawuyaci ƙwarai da gaske. Dukkan wani mai hankali, dukkan wani mai tunani, ya kamata a ce hankalin sa ya tashi, ya kamata ya shiga wani dogon tunani akan irin yanayin da ƙasar da take ciki da kuma inda muka dosa. Babu shakka kisan rai ba tare da wani dalili na shari'a ba. Alkur'ani ya yi magana akan wannan aurare daban-daban. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsananta hani akan wannan. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Allah ce kada ku yarda ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe shi ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba. Ba shari'a aka je shari'a ta yi hukunci na kisa ba. Kada ku kuskura kai wannan. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man yaqtul mu'mina muta'abbidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. ubangiji yace duk wanda zai kashe mumini da gaggan to wannan sakamakon sa wutar jahannama kuma zai dawwama cikin wannan wuta Allah kuma yayi fushi da shi kuma ya la'ance shi kuma ya tada masa wata azaba mai girma babu wani laifi wanda bai kai shirka ba da Allah subhanahu wataala ya jeri irin waɗannan hukubobi ɗaya bayan ɗaya akan sa sai kisa Allah ya ce fa jazaohu jahannam sana khalidan fiha sana waghdiba Allahu alayhi sana wal'anahu sana wa'ada lahu azaban azima ka duba jera hukuba ɗaya bayan ɗaya har guda biyar Allah subhanahu wataala ya yi kowace ɗaya ta isa ta gigita mutum Allah subhanahu wataala ayar da muka karanta yana cewa bin ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafs wanda duk zai kashe rai ba tare da wannan rai ya kashe wani rai ba aka yi masa kisasi aka yi masa hukuncin kisa aw fasadin fil ardi ba tare da kuma ainihin wata barna da zai zo da ita ba wacce za a yi wa mutum hukuncin kisa a dalilinta to Allah ya ce duk mutumin da zai wannan faka annama qatala an-nasa jami'a wannan mutum kamar ya kashe kowa da kowa ne ya kashe mutane gaba daya wato Allah subhanahu wataala zai masa azaba kamar ɗaya cikin magabata yake cewa azabar da zai yi masa a dalilin kashe rai daya daidai take da ya kashe rai wato rayuka gaba daya domin duk mutumin da babu gaira babu sabab zai samu dan uwansa ya kashe shi haka kawai ba gaira ba dalili ya kashe shi to wanda zai iya kashe kowa ma duk sanda wata bukatar sa ta taso to zai iya amfani da hanyar kisa domin cimma bukatar sa to duk mutumin kuma da zai zanto yana da wani kuduri ko bai aikata shi ba a shari'anci laifin sa ne ya aikata ne saboda haka ya kashe daya to zai iya kashe biyu zai iya kashe uku zai iya kashe goma zai iya kashe dari zai iya kashe mutane ma gaba ɗaya saboda biyan bukatarsa saboda haka azabar ta ya kashe mutane ne gaba ɗaya kamar yadda mutumin da ya yi sanadiyar kubutar rai ɗaya Allah ce to kamar ya yi sanadiyar kubutar ran mutane ne gaba ɗaya babu shakka wannan kadai ya sa mutumin da zai yi tunanin ranar lahirarsa ranar tsayuwa gaban Ubangiji ya guje wa dukkan wani abin da yake zai kai ga kisan mutum zai kai ga kisan rai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la zawalul ka'bati ahwanu inda Allah min qatli nafsi mu'mina wato a rasa ka'aba a kawar da ka'aba daga doron kasa yafi sauki a gurin Allah akan a kashe mu'mini daya ka duba girman ka'aba ka duba darajarta a gurin Allah subhanahu wataala ka duba irin hukuba da azaba da Allah subhanahu wataala ya turo wa Abrahata da mutanansa yayin da suka yi yunkurin rushe ka'aba Allah ya aiko musu da tsairan ababil tarbihin bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul Allah ya dugudugu da su ya bai da su kamar karmamin da dabbobi suka cika tattaki saboda sun yi kokarin su ga sun rushe ka'aba to amma annabi yake cewa kashe mutum mumini guda daya yafi tsanani yafi girma a gurin Allah sama da rushe ka'aba idan a sadadiyar rushe ka'aba niyyar rushe ka'aba ba ma an rushe ta ba za a yi an yi niyyar rushe ta Allah ya turo da azaba da tsuntsaye dodo dauke da duwatsu na wuta suka halaka rundunar Abrahata da mutanansa to ina kuma ga wanda zai kashe rai na mumini ba tare da wani haƙƙi ba shi wacce irin azaba kake tunanin Allah ya tare da masa ranar gabuwa da shi babu shakka wannan al'amari da wanda yana da girma shi yasa Allah subhanahu wataala ya zana laifuffuka to alladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq da ya faɗi maganar shirka hada Allah da wani bautar wani ba Allah ba abinda ya biyo baya shine maganar kisa sai da cewa la yazu wa man yaf'al dhalika yalqa asaba yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana Allah ce duk wanda yayi haka to zai gabu da mummunan sakamakon laifinsa Allah ce za a dindinka masa azaba ranar gobe kiyama kuma ya zama a cikin wannan azaba ta dindindin shi yasa Abdullahi dan Abbas shi a fatawar sa ba duk mutumin da zai yi kisa ba to shi yana ganin wannan mutum ko tuban sa Allah ba zai karba ba to koda cewa malamai sun nuna cewa wannan fatawar ta Abdullahi dan Abbas ba ita ce akan turba ba to amma yana nuna maka yadda sha'anin kisan kai yake da girma a musulunci har ta kai ma ana sabani shin mutum da zai yi kisan kai Allah zai karbi tuban sa ko ba zai karba ba to koda zai karbi tuban sa wannan laifin da ya dauka laifi ne da ranar gobe kiyama sai ya biya farashin wannan laifin ko farashin sa bai matukar tsada ne to zanto kisan rai a cikin mu ya zama ba komai ba ya zama ba wani abu ba yanzu da sai ai kisa rai yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke azzaruriyatul khams hatta sha'anin tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala da yarda da kadaita sa musulunci ya yarda yayinda aka shigo wato aka sako mutum gaba za a kashe shi aka ce ko yayi shirka ko aka kashe shi an yarda yayi shirka saboda kuta da ransa an yarda yayi shirkar saboda kuɓutar gari to an waye gari mutum ne yana cewa shi musulmi ne yana kalmar shahada yana cewa shi yana sallah yana san annabi amma kuma kisan mu'mini bai zama komai a gunsa ba kisan ɗan uwansa bai zama komai a kansa ba النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما وتم زي غشي با ينا cikin yalwa da farfajiya ta addinin sa matukar bai tabo jini na haramun ba wato zaka samu sauki a cikin lamarin ka na addini matukar ba zan to ka ba yadda kisa ba komai ba ranar gobe kiyama duk mutumin da zai kashe wani haka wannan da aka kashe zai zo kansa a hannunsa jijiyoyin wuyansa suna tsago da jini yana cewa ya ubangiji ya riko cunar wannan mutum yana cewa ya ubangiji ka tambaye shi don me ya kashe ni is'alhu lima qatalani ubangiji ka tambaye shi ya faɗi me yasa ya kashe ni kashe mutum musulmi ko ma wanda ba musulmi ba ne ba tare da gaskiya ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba wannan ba ƙaramin laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man qatala mu'ahadan fi ahdihi lam yashrab raihatal janna wanda duk zai kashe wanda ba musulmi da ake zaune da shi lafiya annabi yace ba zai shaqo kamshin aljanna ba kamshin aljanna ana shaqo ta daga tafiyar shekara 500 to ka duba nisan tashi da ainihin rahamar Allah da aka yi shi yasa a waccan ayi Allah ce wala anahu Allah ya la'ance shi ya nisan tashi daga rahamarsa babu shakka wannan al'amari ne da ya wajaba gwamnatocin mu na arewa kafin ma a yi maganar gwamnati ta ƙasa federal government gwamnatocin arewa dole ne su tashi tsaye su ga sun haɗa kansu gaba ɗaya ba kowa a bar shi ba da matsalarsa kowa ya ce shi in matsala ba ta shafe shi ba ba ruwansa tare da yana ganin maƙocinsa da yake tare da shi ko wanda ake tare a ƙasa ɗaya ko a yanki ɗaya yana cikin wata matsala dole ne a haɗa kai gaba ɗaya a haɗa ƙarfi da ƙarfi a tsaya a yi nazarin wannan matsala a duba wannan gagarumar matsala wacce za ta haɗa komai ya ci gaba rayuwa ba za ta yiwu a haka ba ana kisa ana kamu ya za a yi rayuwa ta yi a haka addini ba zai yiwu a haka ba kasuwanci ba zai ci gaba ba a haka harkar sha'anin tafiyar da mulki da ƙasa ba zai yiwu a haka ba komai na ƙasa ba zai tafi ba matukar dai ba a samar da zaman lafiya ba saboda haka ba abu ne da yake na mutum guda ba ko wata jiha guda ko wata gwamnati guda ɗaya ko gwamnatin tarayya ita kadai kusa duk wani wanda yake da iko a hannunsa gwamnoni da shugabanni na jami'an tsaro shugabanni na soja na yan sanda na DSS dukkan wani wanda harkar tsaro take hannunsa da su kuma federal government da dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki da sauran waɗanda suke iya fada a ji dole ne su zo su hada kansu su hada bakin su hada tunanin su guri guda a haka ne za a iya tunkarar matsala kuma a sanya za a magance ta mu kuma talakawa dole ne mu koma ga Allah subhanahu wataala mu sa tsoron sa a cikin zukatanmu mu guji zalittar junanmu mu kauce mana an waye gari mutum yana da awar musulunci amma a kan sha'anin kuɗi babu abin da ba zai yi ba babu abin da ba zai yi ba indai harka ta kuɗi ce zai iya yin komai baya ga fitsara da tayyawa abinda baka tunanin zai faru ko an za a aikata shi sai ka ji shi a cikin al'umma mu ana aikata shi to dole waɗannan abubuwa mu fito mu yaƙe su da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar mu yi umarni da kyakkyawan abu mu hana mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko dai ku hana ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna ko Allah ya kawo muku wata azabar da babu wanda zai fita to irin abin da yanzu muke gani kenan wani bala'i ne da ya shafi kowa ya shafi kowa to dole sai an haɗa kai dole jami'an tsaro ku sashi su yi aiki tukuru wani al'amari ne da ya shafi ƙasa gaba ɗaya al'amari ne da za a sadaukar da rai a kansa ba al'amari ne da tara dukiya ba kada a maida abin ya koma hanya ce ta tara dukiya ƙazantacciyar dukiya me amfanin ka tara dukiyar da kai ba za ka ji daɗin cinta ba ba za ka ji daɗin walwala a cikin ta ba a irin wannan rayuwa da ake bin mutane da kisa a bi su a gidajen su a bi su akan hanyoyin su a kasuwannin su a ƙasa a mota a jirgin ƙasa to wanda daɗi za ka ji irin wannan rayuwa dan ka tara dukiya me za ka samu me za ka ji ka samu dukiyar halal ka yi rayuwa wacce take ta nutsuwa ta kwanciyar hankali wadda ita ce wadata to dole ne duk wani abu na son zuciya a zubar da shi duk wata harka ta siyasa a kawar da ita akan harkar tsaro ba mu magana siyasa ko ba jam'iyyar ku ɗaya ba ko ba ɗan tsagin ku ba ne akwai wanda saboda kawai harkar siyasa zai zo ga wata gwamnati tana cikin matsala saboda in an tashi zaɓe su yi kamfen da wannan su ci zaɓe to da bala'i ne wannan a ce wai za ka so a rayu cikin bala'i da tashin hankali da yunwa da kisa saboda in an tashi zaɓe ka ce ai gashi nan gwamnatin ku ta kasa saboda ka ku zaɓe mu idan ya zato wannan shi ne tunanin 'yan siyasar mu kaga har yanzu ba mu da shugabanci har yanzu ba mu da shugabanni muna tare ne da wasu 'yan tabore waɗanda kawai tunaninsu ya za su samu madafan mulki su masu isata ba ya za su tafiyar da al'umma a samu cin nasara ba duk ƙasar da ake da wato shugabanni da suka san me suke idan matsala ta zo duk gabaɗaya dunkulewa ake a ba wa juna shawara a fuskance ta ba wasu ne za su yi amfani da wannan matsalar ba saboda su biya buƙatarsu amma banda mu yayin da duk wani abu irin wannan harka ta rincaɓe aka shiga halin tsoro halin faɗace-faɗace to dukkan jam'iyyoyi na siyasa sukan haɗa kansu da waɗanda ake kira abokan habayya da waɗanda suke kan madafan mulki suke haɗa kai suke su ba wa kansu shawara babu maganar cewa wannan fati na ne yake mulki ko ba fati na ba ne jam'iyyar mutum ke riƙe da ragamar mulki a jiha ko ba ita ba ce tsayawa ake gaba ɗaya a fuskanci wannan matsala domin matsala ce da ta shafi kowa wannan bala'i in ya tashi ba wai zai shafi jam'iyyar da take mulki ba ne kadai kowa zai shafi waɗanda suke cikin mulki zai shafi waɗanda ba su waɗanda suke tare da jam'iyyar da waɗanda ba su tare da jam'iyyar yanzu ka bi hanya waɗannan masu satar mutane suka zo za su tambaye ka wace jami'a kake yi kowa ya shigo hannunsa shikenan kana jami'ar baka jami'ar kana tare da su baka tare da su abin zai shafe ka to ashe kaga ba matsala bace da ta shafi wata jami'a ko wasu masu mulki su kadai matsala ce da ta shafi kasa gaba daya to dole ne a tsaya ga cewa an fuskanci wannan matsala an yi nazarinta an jajirce wanda duk aka ga ba zai iya ba ko gware gurbi ne a kawar da shi a kawo wani wanda ake kyakkyawan zato da shi hatta waɗanda suka riga da a baya suka yi wani kokari a kasar aka sani a jawo su babu magana wani ya ritaya wani ya zama kaza a jawo shi a nemo ta gudunmawarsa amma a ce a mai yadda abu irin wannan ya koma siyasa yanzu wasu suna nan jira suke masu ji wani abu irin wannan ya faru saboda su suna ga damammakinsu na su ci zaɓe ƙaruwa suke yi ai ga matsala kaza ta faru ai ga matsala kaza ta faru ya samu wata data da zai yi lissafi in ya tashi kafe to wannan mutum ne da ya kamata ma a saurare shi in ya fito zaɓe ko kaɗan ya kamata a ce an ji cewa an haɗe da ita gwamnati ya ci wajen a ga cewa an samar da kyakkyawan zaman lafiya mai ɗorewa an yaƙi dukkan wani abin da shi ne asalin abin da ya haifar mu da wannan abu babu shakka dukkan wata matsala in ana so a gyara ta to dole ne sai an binciko musabbabin faruwarta babu wanda zai je asibiti kawai ya ce baya da lafiya kawai likita ya rubuta magani ya bashi sai ya yi masa tambayoyi ya ji ta yaya wannan rashin lafiyar ta same shi sai ya san wace irin rashin lafiya ce ke fama da ita sanin musabbabin abu shike sa shike taimakawa wajen kasan ta ina za a bullo masa to dole ne mai bincike wai tun farko mai ya ja waɗannan abubuwa ne tsakaninmu da Allah meye muke yi waɗanda muka san cewa waɗannan abubuwa Allah baya so mu yi ƙoƙarin gyarawa mutum ya gyara a karan kansa ya taimaka ma wasu su masu gyaro gwamnati ta gyara laifuffukan ‘ya’yanta sannan ta taimaka al’umma ita ma ta gyaro abubuwan da aka san ana yi na fasadi na zalunci na rashin tsoron Allah sawa’u a cikin gwamnati ko a cikin ‘yan kasuwa ko a cikin ma’aikata a ga cewa lalle an tsaya an gyara waɗannan abubuwa yayin da aka yi haka sai kaga taimako daga Allah ya zo amma matukar ba za mu tsaya mu yi tunanin abin daga tushe ba sai dai kawai duk sanda aka ce an yi wani abu shikenan a yi tunanin kawai bari a tura sojoji na sama na ƙasa a je a yi lugudan wuta a kashe wanda za a kashe wanda suka sha su sha wasu ma waɗanda wataƙila ba su san hawa ba su sauka ba abin ya shafe su to wannan ba shi ne gyara ba yara ɗauko shi ake daga tushe a san cewa tun farko ya aka yi waɗannan matsaloli har muka tsinci kanmu a ciki sannan sai mu shiga magance abubuwan daga tushe to a nan ne za mu ga cewa an samu canji mai ɗorewa waɗanda suka rasa rayukansu a Sokoto ko da sauran jihohi namu da aka samu irin waɗannan kuma ake ci gaba da samu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya karɓi shahadarsu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ƙarshen wahalar su kenan Allah ya kinsa wa ‘yan uwansu da masoyansu da danginsu Allah ya kinsa musu haƙuri ya ba su ladan juriya sannan waɗanda suke cikin wannan tasko Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su ko dai wanda suke hannun ‘yan garkuwa ko waɗanda aka ji ma raunuka suke asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya kubutar da wanda yake hannun waɗannan mutane Allah ya fito da shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Allah kin sa mana tsoronsa a zukatanmu Allah ya nuna mana gazawarmu da abinda muka yi na laifuffuka Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu koma gare ka koma wacce take mai kyau Ubangiji ka yi iya mana abinda ya fi ƙarfinmu
Amin suma amin Malam Allah ya saka alkhairi tambayar mu ta farko ai ta zo daga wanda yake cewa malam shine yake aikin kula da dabbobi to kuma cikin abincin da ake kawowa su dabbobin akwai dabino to lokacin yace idan ya ga mai kyau ne yakan dauka ya ci ba tare da ya tambayi mai gidan nasa ba shine yake tambayar shin menene matsayin abin da yake aikatawa
akwai wasu abubuwa waɗanda ba su da wani girma wasu abubuwa da 'yan ƙanana waɗannan ba la'akari da su kamar da aka kawo abincin dabbobi ka tsinci dabino a ciki ba a cewa yau da dabino sai ka je kai ne mai kula da dabbobin saboda ka dan ka ci shi ba ba zai ci dan mai ka ci shi ka ci bin dabino ba dan ba ne babacin dabino take ba saboda ka babu wani abu a cikin wannan da a ce iban kayan abincin kai kaje ka sayar ko kai wasu bukatun ka nan ne kai laifi amma dan ka tsinci dabino a cikin ciyawar dabbobi ka ci wannan ba na jin akwai wani abu dan abu ne wanda a bisa ga al'ada ko shi mai dabbobi ba zai maka wani kallo ba dan ya kawai ka tsinci dabino a cikin ciyawa ka ci
to ne shukume ke ta mallan yana kiwon tattabaru ne yace nasa wani lokacin sukan gudu su tafi wani gidan hakanan na wani gidan sukan gudu su dawo cikin nasa to sai yayi iya kokarin sa wajen ganin ya kore su amma suke tafiya shi ne ke tambayar ta idan suka yi aure da nasar suka haihu ya halitta ya amfani da wannan ƴaƴan
to a da ban ita dukiya yanzu ka ba wannan abu ne da ba za ka iya magance shi ba to da bayan za ka iya raba tattabarinka da waɗanda su shigo cikin su inda dai za ka iya gane wanda tattabarin ka ce wanda ba taka ba ce wanda ba taka ba kaga ba za ka dauke ta a matsayin taka ba amma kuma hayayyafa da za su yi sun san cewa sun hayayyafa ne a wajen ka kai ne kake kula da su kai kake ciyar da su don haka dukkan abin da ya samu na naba wato habakar wannan tattabaru naka ne ba za ka ce kuma wannan hayayyafa da suka yi sai ka gano cewa ai da wani aure ne da wani aure suka hayayyafa ka gane naka ga wannan wani abu ne da an kallafa maka shi kai ba za ka iya ba saboda ka tunda dai a cikin garkin ka suke kuma anan aka haife su kuma kai ne dama mai ci da su mai shayar da su don haka da ba din abin da ya karu a ciki duk naka ne
to sai shi ma wani mai sako yake cewa shi kuma idan mutum ya zo neman bashi waransa sai ya ce shi ba shi da kuɗi amma ga kayan gona nan kamar buhun masara da dai sauransu ya je ya amfani da shi idan ya tashi buhun masarar zai dawo masa da shi duk da cewa farashin zai iya sauyawa yace idan aka zo biyan sa sai yace a tambaye kudin bo masara a wannan lokacin a biya shi da kimar kudin tunda idan an bashi ma shi ma sayarwa zai sheke tambaye mai mini matsayin wannan abin da yake
yadda yake ba haka ya dace ba bai dace wannan da yake ba bai halatta ba idan buhun masara ya bada bashi buhun masara zai karba ba zai ce a bashi wani abin da yafi karfin buhun masara ba in kuma a'a ya sayar masa ne da buhun masarar to za a san farashin buhun masarar lokacin da ya sayar masa shi lokacin farashin buhun masarar ya 10,000 misali to aka tashi 10,000 nan za a bashi ba zai ce yanzu buhun masara ya tashi ba tunda inda ya rabu ba zai karɓi rabi ba saboda haka in sayarwa yayi to abinda farashin da ya sayar da shi in aka tashi kawo masa farashin za a kawo masa in kuma buhun masara ne ya bada bashi to ba zai dawo ya ce a sayar ba kuma bashi kuɗi wannan ba daidai ba ne saboda ka yadda yake yi din ba haka ya dace ba bai hanyar da shari'a za ta yadda da wannan ba saboda ka in buhun masara ya bada bashi to buhun masara za a da masa da shi in kuma sayar ba mai shi karɓar ya sayar masa shi bashi to dole ka sayar da abu akwai farashin da kake sayar da abu ba ka sayar da abu ka san mai saya bai san da wani farashi ya saya ba saboda ka sayar masa da shi da farashi kaza to in lokacin biya yayi wannan farashin zai baka ba tare da la'akari da cewa abin yayi tashi ba ko ya sauko
na to shi kuma wani yake cewa mallan mutum ne zai siyan waya bashi sai kamfanin wayar suka ce idan mutum yana da kuɗi a hannu za su bashi akan naira 53,000 ne amma idan bashi ne 75,000 kuma mutum zai biya cikin watanni 6 shi ne ke tambaye mallan shin wannan cinikin riba ta shiga ciki
babu komai kayan su ne suna iya sayar maka hakuɗi hannu suna iya sayar maka kuma bashi kuma duk yadda suka ga suka sa farashi ya abin nan ba za su ɗauki abu ba su baka shi a lokacin kuma su ce ka ba su kuɗin ko ka je za su baka bashi amma kaza amma in ciniki ɗaya kuka yi abin nan ni ba ni da kuɗi ina so ku sayar min bashi suka sayar maka shi amma da tsada wannan kayan su ne babu wata maganar riba a ciki
wani shi kuma yake cewa ya ji wani malami na cewa ana yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib farko amma kuma ya ji lokacin da ake ba da tarihi ibn taymiya a wannan shiri an ce ba a yi shi ne yake neman karin bayani
da wannan sabani ne na malami cewa shin tahiyar farko ma tana ana yi mata salati ko ana hada da addu'a ko ko sai a tahiya ta biyu kamar a gurin shafi'iyya su duka tahiyoyi guda biyu dole sai an yi salati a gurin su dole ne ba amma kamar ahnaf har ma da malikiya su ba sa ganin cewa za a dole ne a yi salatin ta farko daman ita ta farko ana takaita abin nan ana takaita tahiyar farko akwai hadisi guda biyu akwai hadisi a cikin sanadin Tirmidhi da sauran littafin hadisi su rawaito shi Isa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi zauna a tahiyar farko tahiyarsa ta farko kamar yana zauna akan gasasshen dutse wato nan da nan yake tashi baya dadewa rucewa hadisin Usman bin Sulaiman na shi saboda ruwayar Abu Ubaida ce Ibn Abdullah Ibn Mas'ud daga mahaifinsa sun ce bai ji daga mahaifinsa wasu malamai ko suna ganin wannan isnadi hasan ne saboda wujada ce mai kyau ya samu wannan hadisi ne a rubuce ko ya same shi ne a wajen mahaifinsa duk da bai ji daga bakinsa ba to sannan kuma akwai hadisi na shi dai Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cikin cikin littafin Sahih Ibn Khuzaima da sanadi sahihi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu tahiyya kamar yake koyar da mu alqur'ani ya karanto tahiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu sannan yace idan ya zanto a tsakiyar sallah ma'ana ya zauna a tsakiyar sallah to sallah bi raka'a hudu ko bi raka'a uku in ya zauna a tsakiyar ta wato yayi biyu zai tashi ya ci gaba da ta uku yace to a lokacin sai ya takaita akan tahiyya wato ya takaita akan tashahud kaga salati bai shigo ba sannan kuma addu'a ba ta shigo ba wannan hadisi sahihi ne yana cikin Sahih Ibn Khuzaima da ya masa babi cewa al-iktisar ala at-tashahhud duna addu'a saboda in atahiyya ta farko ne a zama fil jilsatul ula ala tashahhud duna addu'a saboda zama na farko zai takaita akan tahiyya ba tare da addu'a ba saboda haka wannan shine shi Ibn Taymiyyah yake dan bakawa akan cewa in ya zauna zaman farko to baya dadewa yake tashi sabanin zama na karshe da zai yi salati kuma zai yi addu'a kamar yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da addu'a yace thumma liyatakhayyar bi addu'a ya'jabahu tun ya zaba addu'ar da yake ganin tafi masa sai yayi addu'a a cikin tahiyyar karshe wa wannan Allah shi yafi rijaye akan masu cewa sai an yi salati a duka tahiyoyin guda biyu ko mutun yayi to ba cewa yayi ba daidai ba da su ahadab suna cewa in yayi salatin a tahiyyar farko sai yayi mata sujudu sahwi to amma dai wannan magana ba ita ce tafi inganci ba zai iya yin salati amma kuma rashin yin zai fi zama sunna
masu kalamu muna tare da shirin fatuwa ramani daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da ma'aiko da naku sakonin tambayar da cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita za mu dora nan gaba kaɗan ku dakace mu tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri namu domin samun mafita a kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa to malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda take cewa shin za a iya ajiye yaro jariri ko karami da magarba idan an tofa masa azkar saboda ta ji wasu sun ce sai dai mutum ya rike shi har a fito daga sallar magarba sannan kuma ta ce ita tana so ta rika samun magarba din a lokacin da ake yi a masallaci
abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi sahihi sai Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim cewa idza janaha al-layl fa kuffu as-sibyan fa inna ash-shayatina tantashir idan dare ya gabato wato magarba ta yi ko ta gabato to ku rike yara domin a lokacin shaydanu suke wawwatsuwa wato shaydanu na aljanu sun fi san duhu sun fi san fita su yi walwalarsu a cikin duhu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi wa tsarin dare idan ya tsala da duhun sa mun shari ghasiqin idza waqa saboda daidai lokacin duk wani mugu yakan so ya yi muguntarsa ko ya fito ya da barnarsa a daidai lokacin saboda wannan duhu to shi yasa annabawan sai ce to idan magarba ta yi to ku rike yaranku sana idan fa idza za ba sa'atu min al-isha fa khalluhu idan wani lokaci kuma ya tafi dare ya dan abin kuna iya sakin su ku ba su sai walwala su amma daidai wannan lokacin to a zaunar da yara ka a basu su ta yawo shi ne abin da ake nufi ya kada a basu su ta yawo su shiga nan su fita nan su hauna su sauka nan a ba su zauna a guri guda domin daidai lokacin wai a magarar wanda cikin malamai yana ji Ibn al-Jawzi da yake cewa ila hikimar da ta sa aka ce a riƙe saboda yaro galibi bai cika rabuwa da najasa a jikinsa ba musamman ya fi tsari musamman ya yi ba haya ko wani abu irin wannan to su kuma shaidaru waɗannan abubuwan suna son su kan makarewa wasu abubuwa da suka shafi najasa shi yasa suka kasance a bayi a bandakuna to saboda in ya zanto yaro a daidai wannan lokacin an sake shi yana ta yawo sakaka to sai su samu abin da zai ja su zuwa gare shi sai kaga yaro ya samu wata matsala a rayuwarsa to wanda shi ne in ji Ibn al-Jawzi hikimar cewa a rike su wanda shayatin da tantashir to wanda shi ne abin da aka ce a yi saboda haka in kina son magarba sai ki bar yaron kina so ki samu sallar magarba masallaci ta ce kwana
daidai lokacin da ake yi a masallaci ita ma kan lokaci kenan
to wannan abu zai hada yaro kina daki kika kulle daki za ku yi sallaki me ne a ciki ban san a ce ba ce aka ki goya shi ko ki rike shi ko ki bambaze shi ba a kar ki bashi ya ta yawo da kara kaina a cikin gida saboda ka in kina cikin daki kika kulle daki shikenan yaro yana cikin daki in a falo ne kika ja falo kika rufe har ki sallaki ki gaba ban ga wani abin da har zai zama da kai matsala ba
to wannan shi kuma yake cewa rabanyar lada ko kuma rabanyawar lada da aka faɗa idan an yi sallah a masallacin Makka da Madina shin sai sallolan farilla ne kawai ko kuwa har da nafilole
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah salatu fi masjidi hadha saboda sallah yace sallar nan ta kunshi ta farilla ta kunshi ta nafila saboda haka kowace mutum yayi za a rabanya masa adadin ta idan yayi ta masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam za a rubuta masa ita sau dubu in yayi ta masallaci mai alfarma na Makka za a rubuta mata sau dubu dari saboda ka in nafila ce kamar yayi nafila dubu in farilla ce kamar yayi farilla dubu in masallaci ne na Makka yayi nafila kamar yayi nafila dubu dari in yayi farilla kamar yayi wannan farilla sau dubu dari
to sai wanda yake cewa mallan yana fama da matsalar sanyi ne ko da yayi fitsari yadda ya kamata wani lokacin yana cikin sallah sai kafin ko kuma kafin sallar sai ya ji kamar alamun dagar fitsarin shi ne yake tambayar ya zai ya irin wannan yanayi
idan ya zanto abin ya zama masa cuta ya nemi magani bai samu ba ya zama masa cuta shikenan haka zai yi sallar in ya fara sallah kai ya yanke ko da ko ya ji dagar wani abu tare da shi sai ya gama sallarsa in ya so duk sanda zai yi sallah sai alwala in abin ya tsananta a lokacin sanyi ya zanto alwalar zai zanto ba zai zama masa da wahala a lokacin sanyi duk sallah ya mata alwala ga hukumukun sanyi to zai iya hada sallah zai iya jam'u taqdim ko jam'u ta'khir zai iya yin azhar ya hada ta da asar magriba ya hada ta da isha'i
wannan kuma take cewa mallan ya halatta ajiye ruwa na amfani cikin bandaki a babban mazubi
to me matsalar ban san me matsalar har da ta kai ai tambaya ba za a je ba gashi nan ko ina ana ajiyewa ba da ka aje shi a mazubi da ka bar shi a cikin famfo duk dai ba a ban ɗakin ba ne ba wani bambanci
wannan kuma yake cewa menene matsayin ko kuma hukuncin rubuta ƙagoggun labarai duk da kasancewa suna isar da wani muhimmin saƙo
babu komai buga rubuta ƙagaggen labari ba laifi ba ne abinda ake cewa ƙarya shi ne ka riƙa magana kana nuna mai sauraron ka gaskiya kake faɗa masa abin da ya faru kake faɗa alhalin kai kuma ka san ba haka bane to wannan ita ce yake cewa ƙarya amma abin da shirya shi kai gaggage ne shi ma san gaggage ne misali ne kake bayarwa to da babu komai a ciki ba a kiransa ƙarya dan mutum ya rubuta gaggagen labari ba a ce masa makaryaci amma mutumin da zai zo yana tsare mutane yana faɗar wani abu a matsayin wani abu ne da ya faru ko ma ya gani ko kuma a wanda ya gani ne ya gaya masa alhalin kuma ƙarya yake to wannan ita ce ƙarya ita ce za a kawo mutum a kansa amma abin da kawai ya rubuta shi ne kai daga farko ba zai rubuta maka cewanda la kajen labari ne duk labaran da ake rubuta a novels aka samu duka ai kagagun labarai ne duk wanda zai dauka karanta ya san labari ne kagagge ba wai ya faru ba sai dai kawai misali ne na wasu abubuwa da suke faruwa wannan kuma tun da can akwai irin wannan ba wai sai a wannan zamanin ne aka same su ba zulita tafabbuka muqamat littafin muqama da ake karantawa muqamatul hariri ko muqamatul hamadani wadannan duka ai kagagun labarai ne ba wai an yi su bane kaga su aka yi dan a isar da wani sako irin su labarin kalila wadimna da aka fassaro shi zuwa larabci asalin sa na farisawa ne daga samu dabbobi ne ma aka bayar da su kamar mutane suna yin wasu abubuwa na mutane suna maganganu ire da kake yin katun daga wani labari ne kagagge kuma za ka samu a tarihin manyan malamai sukan ɗauki wannan malittafan su karantar aka ji an ce a tarihin malami kaza ya karantar da makama ko ya karanci makama kuma nan za ka samu duk makarantun zauri ana karanta makamatul hariri duk da gashi an san kagaggen labari ne to amma saboda wasu hikimomi da ke ciki da kuma shi kansa harshen larabcin da aka yi salo na magana da shi iri-iri da wannan manufar ta sa ake karantawa kuma ba taɓa jin wani malami ya yi fatawa akan haramcin karantar da shi ko karanta shi ba sai ma dai a ce suna karantarwa so babu wani abu a cikin wannan.
To sakon Hamza Salu daga Sokoto shi kuma yake cewa mutum ne ya tarar da ana sallar jana'iza ko da ya bi sai ga cewa liman ya riga ya yi kabara ta farko kabara ta biyu yake ko kuma ta uku tambayar sa ita ce ya wannan mutum zai da sauran kabarbaran da suka wuce shi.
To babu laifi dan ya dama in ya shiga kawai zai shiga a matsayin yanzu ya zo ya fara sallah da abin nan idan an gama an dauki gawa shikenan ba wai sai ya bira mu abin da ya wuce mashi ba ce ya yanzu bai samu kaza ba kenan sai ya abin in ya sami liman a su kabbara karshe in ya kabbara sai ya ci gaba da addu'a ba sai ya cewa zai karanta fatiha zai yi salati wanda kuma za a dauki gawar ba tare da ya yi mata addu'a ba in ya kabbara ta karshe sai ya addu'a sai ya ci gaba da addu'a shikenan an gama shikenan ba sai ya yi wani abu na ramuwa ba.
Shi kuma ne yake cewa malam ya halatta mace ko iyayenta su ba da sharaɗi ga wanda ya zo neman auren ƴarsu cewa ba zai yi wani aure ba bayan ita kuma in an yi sharaɗin dole ne shi da ya aure ƴarta su ya cika wannan sharaɗin.
Maganar ya halatta su yi sharaɗi na farko dai iyaye ba su iya wa matar yarinya sharaɗi ba sai dai ita ce za ta yi sharaɗi ita da za a aura ita za a yi wa kishiya saboda ita ce za ta iya sharaɗi ta ce to ita ba za ta iya zama da kishiya ba ita tana suri kawai ta zauna da ita shi kadai a matsayin mijinta tana da dama ta yi wannan sharaɗin in ta ga za ta yi shikenan tana iya yi shi kuma in ya yarda da sharaɗin ba dole bane ya cika sharaɗin yana iya cewa ya yarda sai dai kawai duk ranar da zai warware sharaɗin to ita kuma tana da zabi ta ci gaba da zama da shi a haka ko kuma ta nemi saki ya sauke mata mana tana da damar idan ya yi mata auren ya yi mata kishiyar ta ce to ba na takardata kuma dole ya bata domin ya karya sharaɗinta amma sharaɗinta ba wai wajibi ba ne sai ya lazimce shi in ta ce za ta ci gaba da zama da shi duk da ya ƙara aure to shikenan daman wani sharaɗin ita ta sa shi kuma ta janye kayanta haƙƙinta ne tana iya janyewa saboda haka shi sharaɗin a sa shi ba laifi ba ne in mutum ya ce shi ita ba za ta iya zama da kishiya ba shikenan tana da dama ta sharaɗinta amma ko ba wajibi ba ne shi kuma don ya yarda da sharaɗin kuma ya rike shi abinda ba zai yiwu ba shi ne ya ce sai ya karya sharaɗin kuma dole sai ta zauna wannan ko ba shi da wannan hurumin in ya karya sharaɗi shikenan sharaɗi ya karya shikenan ita yanzu ita ke da zaɓi ko ta ci gaba da zama da shi in ta ga za ta zauna da shi to dama sharaɗin nata ne ta haƙura da shi in kuma ta ga ba za ta zauna da shi ba shikenan almuslimuna ala shurutihim.
To wani shugaban yake cewa malam wani ne ya turo masa da katin waya da kuskure ta hanyar VTU transfer ya ce ya kira lambar domin ya maida musu amma kuma layin a rufe shi ne ke tambayar ya zai yi yanzu.
To a ƙarin bayani a kan wacce tambayar da ta gabata wani zai ce to ai kamar ta haramta halal ne ba ta haramta halal ba don ba ta haramta masa aure ba ita ce ta ce ba za ta zauna da kishiya ba wai ta ce haramun ne ka ƙara aure ba saboda haka duk sanda shi ya ƙara aure ita tana da zabi ko ta zauna ko ta tafi saboda ka tunanin cewa ai ta haramta mishi ne idan ta haramta mishi ba ana ba haramun ne in yayi mata ta biyu halal ne babu magana haramci ba ta haramta masa ba illa iyaka ita ce ba za ta iya zama da ta biyu ba to in ya zanto ba zai iya kiyaye sharadin ta ba shikenan sai ya sallame ta in kuma ita ta ga za ta hakura da sharadin ta shikenan sai ta hakura da wannan sharadin game da zama da shi tabbaya ta gaba mai ta ce
mai cewa an turo masa katin waya da kuskure danya transfer ya kuma kira lambar da aka turo daga makuma
layin shikenan bai saba ita ba shikenan ya zama tsuntuwa sai ya fari da kansa
wannan shi kuma yake cewa kasancewar ba a cewa kafiri Allah ya ji kanshi idan ya mutu shin aiki da kalmar nan ta rest in peace za ta shiga cikin wannan hukunci
to rest in peace ba kana masa roƙon ya zauna lafiya ba a kabarin sa ba sai ya zai mutumin da ya mutu kafiri kuma ya zauna lafiya a kabarin sa ba saboda haka kalmar ba ta da wani amfani mutumin da ya mutu ba musulmi ba kai kana ji ne kana kokari ne ka lallashi ɗan uwansa ba shi ba shi shikenan ya riga ya mutu shi ɗan uwansa da zaka samu ka lallashe su ka ba su hakuri ka kokkonta musu da hankali wannan shine ta'ziya saboda haka su zaka ba wa hakuri sai Allah ya sa muku hakuri Allah ya sa muku dangana Allah ya cire muku damuwa shikenan Allah ya kula da lamarinku idan ya ne ko abin da shikenan amma shi ba ruwanka da shi me yake ciki wannan tsakanin shi da ubangiji saka ba magana shi ka ce masa na rest in peace
to wannan kuma yake cewa malam shine mahaifin sa ya rasu ya bar su da kanne da maza da mata da yawa yaji to shine ke tambayar malam wajibi ne shi ya ciyar da su ko kuma mahaifiyarsa ce kadai take wajibi a kansa sannan kuma wace irin falala ce yake samu a wajen Allah idan ya iya ciyar da su din
inda mutum yake ciyar da dan uwansa ko wani kuma kusancinsa sai da sharuɗa na farko ya zato shi wannan da aka bari kamar ɗan uwan nasa ba su da gadon da za su ciyar da su a ciki ya zato suna da gado mahaifinsu ya bar gado an raba ba kowa to kowa zai ci daga gadon sa ne saboda haka ba ciyarwarsu ba a kansa take ba bayan ya zato ba su da gado ko gadon bai bar musu komai ba sannan kuma ƙanana ne ba za su iya nema wa kansu ba in babba ne wanda zai iya zuwa ya nema wa kanshi ya mallaki hankalinsa ciyar da shi ba ya zama wajibi a kan ɗan'uwansa amma ya zanto yaro ne ƙarami bai mallaki hankalinsa ba sannan ba a ban masa komai ba wanda za a ciyar da shi shi kuma wannan ɗan'uwan nashi yana da kuɗin da zai iya ɗaukar nauyin gidansa in mai iyali ne abin da ya saura kuma zai iya ciyar da ɗan'uwansa to wajibi ne ciyar da shi ya zanto shi ne mai gadansa in ya mutu shi zai gaje shi in ya zanto ba ya da abin da zai ci ko abin da yake da shi ba zai ishe shi ba in ya ciyar da iyalansa ba saura to ba zai dauki da iyalansa bai kai wa ɗan uwansa sai dai ya nema masa wani taimako a wurin wasu daban in ya zanto akwai wanda za su ci gadon sabil asaba wato asibansa shi wannan da aka bari ɗan uwan wato akwai kawunsa misali ɗan uwan babansa kaga ko in abin nan ne akwai ɗansa ko yana da ɗa ko abin nan to wanda yake akwai asibinsa shine ke da haƙƙin ya ciyar da shi ba ɗan uwansa ba sai in ya zanto babu wannan sai ɗan uwan nasa to ɗan uwansa shi zai ciyar da shi shi ma da waɗannan sharuɗa ya zanto ba a bar wa wancan yaron abin da za a ciyar da shi a ciki ba wato ba a bar masa gado ba sannan ya zanto shi wanda zai ciyar da shi ɗin shi yana da abin da zai ishe shi da iyalansa in magidanci ne to abin da ya saura zai ciyar da ɗan uwansa sannan ya zato ɗan uwan nasa ba wanda ya mallaki hankalinsa ba ne wanda zai iya zuwa ya nema da kansa in ya riga ya yi hankali ya balaga zai iya zuwa ya yi kwadago ya nema abinci da kansa to in ya yi wannan to in ya ciyar da shi a dalilin wannan to bayan wajibin da ya sauki da yake kansa kuma akwai haƙƙinsa da zumunci domin duk wanda yana daga cikin zumunta saboda haka duk wani ladan da ake ba wa mutumin da ya sada zumunci shi ma zai samu wannan ladan
to shi kuma wani mai tambaya yake cewa shi ne ya kasance idan ya ga mata masu fitar da sirici ya kan musu addu'a Allah ya shirye su to amma kuma malam kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsine musu ko kuma an tsine musu hakan ba zai iya zama waya aikata zunubi ba
wannan ruwaya ta fal'anuhunna fa innahunna mal'unat wannan ziyada tana cikin sahih ibn hibban akwai sabani na malamai wajen inganta wannan فلعنوهن فإنهن ملعونات حديث أبو هريرة ني يانا نان cikin sahih muslim amma babu wannan karin na falanuhun fa innahun malunat ba daga cikin malamai akwai wanda suka tabbatar da wannan karin kamar Sheikh Nasiruddin Albani kamar Ibn Hibban shi kansa to da ya fitar da riwayar a cikin littafin da ya kira as-sahih saboda haka sun tabbatar da wannan karin amma akwai wanda malamai da suke raunana ta wannan ziyadar cewa ku tsire musu domin su tsidannu ne saboda ka wanda suka raunana wannan kaga babu wani iskali babu inda aka ce ka tsire musu wanda kuma suka inganta ta to wasu daga cikin su suna cewa wannan ba wai ana nufin ka tsine wa wani wanda yake gaban ka ba wato Allah ana la'anul muayyan kaga mutum ka ce Allah tsine maka ana nufin masu jinsin masu irin wannan aiki wato irin masu irin wannan aiki ba shi wanda yake gaban ka ba wanda suke irin wannan aiki kuwa Allah ya la'ance su amma ba wai kana nufin ka tsine wa shi wannan ba jinsin gaba ɗaya kake tsine wa akwai bambanci tsakanin ka yi tsinuwa a rarrabi duk da cewa ba haushe ce wanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake ka yi tsinuwa a rarrabi kana nufin duk wanda yake cikin jinsin wannan da kuma ka ware wani mutum ka ce wannan shi ne tsinanne domin akan iya samun wanda su yi tarayya cikin wani laifi amma kuma ya zanto wani daga cikin waɗannan da suke tare a laifin shi Allah ya dubi wani abu ya masa rahama saboda haka anan ba shi ware shi kace shi ne tsinanne ba masu jinsin irin wannan aiki kamar da ake cewa duk wanda ya laifi kaza dan wuta ne duk wanda zai Allah zai sa shi wuta amma akwai wanda zai wa irin wannan laifin kuma Allah bai sa shi wuta ba saboda wasu dalilai daban to wasu suna cewa hakan ake ne sannan kuma wasu suka ce ana nufin yayin da ya zanto idan ka faɗa haka a gaban mutumin zai tsawatu in mace ce za ta tsawatu ya zanto tsawa ce kai mata wanda za ta sa ta gyara abin da take ba kuma wani abu ne zai haddasa wata fitina ya zanto ka kalli mace ka ce ke da Allah tsine miki wanda zai haddasa wata fitina babba to kaga anan duk wani abin da zai zanto ya kai ga haddasa fitina na al'amru bil ma'ruf wa annahyi anil munkar to bari shine daidai to saboda haka su kansu wanda suka inganta hadisin ba suna nufin cewa duk sanda kaga mace ta zo cewa cikin wani shiga ta tsiraci ka kalli idanta ka ce ke dai Allah tsine miki ba su ba su ce ba haka ke ne sai dai in wata ce wacce kake da iko akan ta kuma fadar wannan magana ba za ta ja fitina ba kuma za ta iya tasiri wajen hana ta to in ka fada sai zanto kamar ka tsawatar da ita ne ka gargade ta kan abin da take yi cewa yake tsinannu ne su ta bari wanda kuma suka raunana ita wannan ziyara din falanuhunna fa innahunna mal'unat kaga su ba su da wannan iskalin gaba daya
to mallan Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu daga da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shirin ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwar shirin ana tsaye da rassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.